Peace Africa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 30 ga watan Yuni. Ababin rahotanni za a ji cewa ana ci gaba da tafka muhawara kan hukuncin kotun kolin Amurka na soke tsarin nan na rangwanta ma tsirarin jinsuna wajen cika sharuɗan shiga jami'o'i da kuma samun aiki. Za a ji maimaitin rahoto kan hajjin bana. Yau a maimakon rahoto na musamman za a ji wata hira kan batun soke tsarin nan na rangwanta ma tsirarin jinsuna wajen cika sharuɗan shiga jami'o'i da kuma samun aiki kamar yadda muka yi bayani. Za a kuma ji labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Juma'a, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta cewa babu wasu sabbin jiragen ruwa da aka yi wa rajista tun ranar 26 ga watan Yuni a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsi daga cikin tekun Bahar Aswad lafiya. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya shaida wa manema labarai cewa muna kira ga ɓangarorin da su dage wajen ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya tattauna ta wayar tarho da Prime Minister India Narendra Modi a yau Juma'a. Modi ya ce ya bayyana goyon bayansa ga abin da Kremlin ta kira matakan da shugabannin Rasha suka ɗauka na magance ta'addanci da ƙungiyar 'yan amshin shatan Wagner ta yi a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Kiran ya zo ne bayan da Amurka da India suka ayyana kansu a cikin manyan a matsayin manyan abokan hulɗa a duniya a makon da ya gabata yayin ziyarar aiki da Modi ya kai a Washington. Har yanzu dai India ba ta yi Allah wade da ƙawayenta, wato da ƙawayen Rasha, kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ba. Dakarun Rasha sun kai hari a wata makaranta a Saravika da ke yankin Donetsk a yau Juma'a, inda suka kashe ma'aikata biyu tare da raunata wasu shida, kamar yadda ofishin mai shigar da kara na yankin ya sanar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci iyaye da su rike, wato da su rika matsawa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci iyaye da su rike matasansu a gida domin kwantar da tarzoma akan kisan da 'yan sanda suka yi wa wani direba ɗan shekaru 17 da ya yi sanadiyar mutuwarsa. Bayan ganawa har sau biyu game da rikicin tare da manyan ministocinsa, Macron ya kuma ba da shawarar katse kafofin sada zumunta, inda ya faɗa a yau Juma'a cewa shafukan sada zumunta suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa tarzoma. Makuran yana son kamfanonin da ke gudanar da shafuka irin su Snapchat da TikTok da su cire abubuwa da ka iya dagula rikicin. Shugaban na Faransa ya ce game da matasa masu tayar da hankali, a wasu lokutan muna jin cewa wasu daga cikinsu suna zaune a kan titina suna wasannin bidiyo game da kan ɗauke musu hankali. Kalaman na shugaban na Faransa sun biyo bayan tashe-tashen hakula a dare na uku a faɗin ƙasar ta Faransa. Jama'a, ana sauraron cikakkun labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta saka baki domin sakin sojojin sujan su 125 da ke hannun dakarun 'yan sa kai na RSF. Shugaban tawagar ICRC a Sudan, Jean Christophe Sanders, ya ce wannan kyakkyawan mataki na nufin iyalai za su yi bikin sallar layya tare da iyalansu. Ya kuma ƙara da cewa za su ci gaba da zama cikin shiri domin shiga tsakani a duk lokacin da ɓangarorin da ke rikici da juna suka nemi hakan. ICRC ta ce an kwashe sojoji 44 da suka jikkata daga Khartoum zuwa Wad Madani ta motar safa. Ƙungiyar agajin ta kuma ce ta taimaka wajen ganin an sako mutane 14 da suka samu raunuka a ranar Litinin da aka tsare a garin Alfasha da ke yankin Darfur. A yau Juma'a ne ake sa ran tsohon shugaban ƙasar Brazil da ke kudu da Amurka, Jair Bolsonaro, zai sa makomarsa a siyasance. babbar kotun sauraron kararrakin zabe na tuhumar Bolsonaro kan zargi-zargen amfani da karfin ikonsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba a zaben da aka yi a bara ta yin zargi mara tushe akan ingancin tsaro a tsarin yin zabe a kasar ta Brazil wanda ya kai gama goya bayansa suka yi daren mikiya ga fadar shugaban kasar da ginin majalisar dokoki da na kotun koli a ranar 8 ga watan Janairu A jiya Alhamis alkalai uku daga cikin alkalan kotun su takwas sun samu Bolsonaro da laifi ana dai buƙatar rinjayen alkalan kafin zartar da hukunci akan shi wanda zai haranta mashi sake riki wani makami har tsawon shekaru takwas wani mai sharhi kan al'amarin siyasa ya bayyana cewa da kamar wuya a ce tsohon shugaban mai ra'ayin riƙau ya sake yin wani tasiri a siyasance
Hawashirin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda ba a rasa ji ba, jiya Alhamis kotun kolin Amurka ta soke tsarin na rangwanta ma tsirarun jinsuna sharuɗan shiga makarantu da kuma samun ayyukan yi. Don haka na tuntubi wani dan asalin Najeriya da dan mazaunin Amurka musamman birnin Boston Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka don jin ra'ayinsa kan batun sai ya ce
ra'ayina akan wannan hukunci yayi daidai saboda ana cutar da su tunda gwamnatin tarayya tana bada wato abinda ake cewa federal grant da su sauran tallafi domin su karatu
hakan shine adalci kowa iyawarsa ta fushe shi kuma zai sa a daina daukar cewa bakake ba su da kokwalwa sai an rangwanta musu wajen cika sharuɗan shiga kwaleji da cancantar samun aiki
wannan ba zai zama dalili ba domin cire wannan affirmative action da aka yi ya nuna cewa a su sauran tsiraran jinsin ba su da kokwalwa ko ba su da basira wannan ba daidai bane ba tunani ne mai kyau ba saboda wani lokaci ma zaka ga yaro komai kokarinsa yana cikin jami'a din ko ya zama da kiki saboda rashin mai da hankali wanda kuma ka dauke shi bai da kuma cikakken credit din da ake bukata sai kaga yazo yayi azama yayi habbasa har ya gama yayi graduating ya samu aiki mai kyau yana yi saboda haka adalci ne wannan cire wannan abu da aka yi wanda duk aka ba shi dama ya je ya karatu an dauke shi an ba shi admission kuma yana ganin cewa a mushi dan rangwame akan ainihin entry requirement wato ba dole ne yadda su suke dauka cewa bai da kokwalwa ne ko ko bai da kokari ba saboda haka wannan duk abubuwan da aka yi na canjin nan yayi kuma zai dada kara musu azama za su dada samun kwarin gwiwa su ce bari mu yi kan jiki kan karfi mu yi da gaske mu gama mu graduate mu samu aiki mai kyau su taimaki kansu da kansu mutum sai ya azama domin ya yi abin kirki ya kuma ba mara dakunya ake cewa ya yi abin da ya kamata
wato soke affirmative action din zai sa tsirarin jinsuna su kara azama wajen karatu da nuna kwazo wajen aiki
wanda duk aka ba shi dama ya je ya yi karatu an dauke shi an ba shi admission kuma yana ganin cewa a mushi dan rangwame akan entry requirement wato ba dole ne ya zama ya zauna hakanan yadda su suke dauka cewa bai da kokwalwa ne ko ko bai da kokari ba saboda haka wannan duk abubuwan da aka yi na canjin nan yayi kuma zai dada kara musu wa'annan wanda da ake taushe musu haƙi azama za su dada samun kwarin gwiwa su ce bari mu yi kan jiki kan karfi mu yi da gaske mu gama mu graduate mu samu aiki mai kyau su taimaki kansu da kansu mutum sai ya azama domin ya yi abin kirki ya kuma ba mara dakunya ake cewa ya yi abin da ya kamata
kusan kowane al'amari na da alfanu da rashin alfanu a ganinka menene alfanun soke affirmative action da kuma rashin alfanun hakan
za a samu dalibai wanda yake za su zama suna dogaro da kansu su zama mutane na kwarai a cikin society rashin fa'idansa ba abun alfahari bane a gare su ba sa samu abun da ya kamata a ce haƙƙin su ne an ba su.
Alhaji Garba Suleiman madakin samunaka. To dazu kun ji wani rahoto kan yadda hukumar alhazan Najeriya ta bayyana cewa ta fata karawar gani sosai a ayyukanta na hajjin bana da kuma yadda wasu mahajjata ke ganin akasin hakan. Za mu sake kawo muku wannan rahoton. Mustafa Nasir Batsari gare ka.
Bayan kammala aikin hajjin bana a wannan shekara ta 2023 a ranar Juma'a nan da aka yi jifar shedan ta ƙarshe, a yanzu hankalin alhazai ya karkata komawa gida tare da duba nasarori da kuma matsalolin da aka samu a lokacin aikin hajjin. Jami'ar labarai ta hukumar jin daɗin alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta ce samun kashi 95 na alhazan Najeriya da suka ziyarci Madina kafin su iso birnin Makka na ɗaya daga cikin nasarorin da suka samu. To sai dai gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago da ke cikin alhazan bana ya ce bai gamsu da yadda aka saukar da alhazan jihar Niger ba a birnin Muna, a saboda haka za su kalubalanci hukumar jin daɗin alhazan Najeriya.
Gaskiya muna Allah wadar da wannan tsarin da aka yi, bai yi kyau ba. Mutanen mu an basu kaman dabba daki ɗaya mutum kusan 200, wannan harkan ba shi bane. Kudaden da alhazai suka biya ba su samu a biyan bukata ba. A hukuma alhazana Najeriya gabaki ɗaya ya kamata su duba wannan al'amarin da idan rahama. A gwamnatance za mu rubuta wasiƙa cewa ba mu yadda ba, sannan kudaden da muka biya da baba mu abba bana ada mana da shi a mimma alhazai da kayan su, saboda wannan abin an cuce su ne. Wannan abin damfara ne. Wannan wurin da aka ji alhazai ba wurin da muka biya bane. Mun biya ne can kusan da jamura, saboda haka B tent muka biya ba sita ba D tent ba, saboda haka me yasa aka kawo su nan wurin? Wannan bai yi ba. Mutanen India, Pakistan da wasu kananan wurare su Senegal ba su kai Najeriya arziki ba. Abin da suke biya suke zama a can, muna biyan ukun shi muna ake kawo mu. Abinci ya lallace ake kawo musu kaman karnuka. Wannan abin bai dadi ba.
To amma hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta ce matsalar ba daga wajenta ba ne, inji jami'an labaran hukumar Fatima Sanda Usara.
Wannan kowa ya sani, wannan shekarar jama'a sun yi yawa. Mu'assasa ba su ba mu iya yanda aka biya ba. Iya yanda na kwanta bada ba a bada wa'annan tantunan hakan nan ba. Kuma shi din ma ba a zauna an yi shiru ba. An je an same su kuma suka ƙara space na mutane 10,000 wa'anda aka tura wasu jama'an suka shiga wa'annan tantunan. Ba laifi hukuma alhazai ta ƙasa ba ne, kuma ba wai ta shafi Najeriya ba ne kaɗai. Ƙasashe daban-daban su ma sun samu ƙarancin fili a wajen zaman muna.
A gefe guda kuma jami'an kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da alhazai akan kaucewa shiga ranar da ake kodawa a ƙasar ta Saudi Arabia, tare da basu shawarar su yawaita shan ruwa akai-akai. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia.
To a gaishe ka Mustapha, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
Assalamu alaikum. Ni a gani na wannan abun bakin ciki ne, abun takaici ne.
We are playing music.
Kasa Alitano.
Gaida kullo yanzu kuma sai filin rahoto na musamman to amma kamar yadda nace maimakon rahoto na musamman din za a ji wata hira ta musamman da Professor Bello Makama na Jami'ar Buffalo ta nan Amurka akan wannan takaddama da ta biyo bayan suke tsarin rangon tama tsirarin jinsuna wajen cika shuruɗan shiga jami'o'i da kuma samun ayyukan yi. Na fara da tambayar Professor ra'ayinsa kan sokewar sai ya ce.
Assalamu alaikum, ni a gani na wannan abun bakin ciki ne, abun takaici ne, abun bacin rai ne ga duk wani da yake kishin wannan ƙasa ta Amurka, da yake kishin haɗakarta na jinsi-jinsi da yawa. Bahaushe ya ce da na gaba ake gane zurfin ruwa. Shi kansa shugaban ƙasar a jiya ai yayi magana. Me ya ce? Maganar da ya nuna cewa wannan abun kwata-kwata ba kan daidai ba ne. Idan da wani abu ne da yake kan daidai, ai da bai magana haka ba. Shugabanni nawa ne suka yi magana? Shugaba Obama ya yi magana. Wannan da wanda suke da tsatsauran ra'ayi ɗan fara yi wani abu ne da suke ta so a yi, suke ta ganin haƙonsu ba zai cimma ruwa ba sai sun tabbatar cewa ma wani jinsi a Amerika ma shi ne yake danna wani jinsi. Shi ne kawai magana.
Idan ba ka goyon bayan hukuncin sokewa, ba ka ganin hakan wato soke affirmative action ɗin zai sa tsirarin jinsuna su ƙara azama wajen karatu da kuma nuna ƙwazo sosai wajen ayyukansu?
Amma ka dawo kan hanya ka kalli menene shi affirmative action din, me yasa kuma aka yi shi? Mutane ma ba su gane dalilin yin sabab, saboda mutane da yawa su a tunaninsu affirmative action din nan an yi shi ne saboda a wasu ba su cancanta ba kan su samu gurabe na aiki ko kuma gurabe na karatu a jami'o'i. A kwata-kwata ba haka bane. Abin da yake faruwa, wasu mutane da suke ɗaukar aiki, ko da ka zo ka cancanta sai kasance kai ba za a baka gurbin aikin nan ba, saboda ko ba jinsin ku ɗaya ba, ko ba kalar ku ɗaya ba. Shi ne aka samar da wannan don a samu daidaito kan cewa in ka zo ka yi karatu a baka aiki. Sannan kuma kan masu shiga wajen karatu. Yaran mu nawa ne? Kaje ka gani yara sun yi karatu suna da GPA ya kai GPA, suna da service na community ya kai service na community, amma ba sa samun gurbi na waɗannan makarantu da ake cewa Ivy League, saboda abun komaye kamar gado. In kai kakanka yayi sai kasance akwai wanda aka sani za a saman ma hanya ka, a shine kawai magana, sai a samu daidaito. Okay, in ka zo jinsin ka baki ne, jinsin ka latino ne, jinsin ka fari ne, a samu su waɗannan waɗanda suke bada wannan shaida ta cewa an ɗauke ka a wannan karatun, za su duba yanayi, su duba kowa, a bashi ƴanci don ya shiga. Shine kawai muna fata, don kamar yadda na tabbatar na ga tun ajiya ma White House sun tara lawyers din su, muna fata wani abu zai fito daga White House, ko kuma yanda za a samu wata macinwa da za a samu daidaito.
Idan baka goyon bayan hukuncin sokewa, baka ganin hakan shine adalci? Kowa iyawarsa ta fushe shi, kuma zai sa a daina daukar cewa bakaƙe ba su da kwakwalwa, sai an rangwanta musu wajen cika sharuɗin shiga kwaleji da cancantar samun aiki?
Amma abu in baka manta ba, zaka samu yara da yawa a nan ƙasa wanda yake za su iya kasancewa bakaƙe ne. Zaka ga suna da GPA kamar yanda ƴaƴan farafata za su samu GPA 4 cikin 4, zaka ga sun yi abubuwa da dama na ci gaba a kan kansu da kuma community din da suke zaune. Amma saboda ya kasance waɗanda za su tace wa za a ɗauka a jami'ar, ko kuma wa za a ɗauka aiki, sai kaga saboda ya kasance ba wai ko launin fatarsu ɗaya ba, ko wani abin su bai zo ɗaya ba, sai kaga ba su samu gurabe ba. Shine muhimmin abin da za a yi magana akan wannan.
Kusan kowane al'amari na da alfanu da kuma rashin alfanu. A ganinka, menene alfanun soke affirmative action da kuma rashin alfanun hakan?
Yawwa, kace kowane abu da amfaninsa da rashin amfaninsa. To, ba zan ma musu ba. Ni dai wannan abu ban ga amfaninsa guda ɗaya ba. Kana tunanin yanzu zaka ce min mutum ya tafi da gudu mota ta taho ka je ta bige ka, sai ka ce akwai amfaninsa da wannan baya da wani amfani. Idan kai magana ka ce waɗanda suke da tsatsauran ra'ayi, waɗanda suke tunanin wani ɓangare na America ya kasance shine zai ta yin gaba, shine zai ta samun nasara, yawa to su suna da, za su ga amfaninsa, za su ga abin da nasarar wannan abu. Amma duk wanda yake son ci gaba a zo a haɗu, a haɗa ƙarfi da ƙarfi, da mai ƙarfi da mara ƙarfi, da wanda yake da mai yawa da mara yawa, a haɗu tare a kawo ci gaba. Ai, ya san wannan abu ba shi da amfani, kuma ba zai amfanar da komai ba a wannan. Addu'anmu da kiranmu shine wani decision zai fito daga White House wanda zai kawo wata hanyar da za a samar da fairness akan harkar admission a jami'o'i da suke nan Amurka. Nagode.
Professor Bello Makama na Jami'ar Buffalo da ke wato New York a nan Amurka. Yanzu kuma ga Abdulluhan Muhammad da labaran wasanni, koko dai Garba da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamar samuwar fito ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakarin kwallon kafa a cikin kulakulan din kasar jamhuriyar kamaru, wanda zai wakilci kasar kamaru a wasan da ake gudanarwa na champion league na nahiyar afirka. Wannan karon dai kulab din kucin ta garwace ta zama zakara, anda ta zamto ta farko, sai kuma kulab din bambutu da buda ita ce ta zamto ta biyu, haka zalika kulab din Yaounde ita kuma ta zamto na uku. Alhaji Awal Musa ɗaya daga cikin masoya ƙwallon kafa kuma tsohon ɗan ƙwallon kafan ƙasar Jamhuriyar Kamaru masu bin diddigin sha'anin ƙwallon kafa a kasara ya nuna farin cikinsa kan wannan aiki da Samuel Eto yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kicibis da shi a filin ƙwallon kafa dake Birnin Duwala.
Abin da zan gaya baka ka san Eto ya zo ne gyara mana ƙwallo a Kamaru, don haka turnuwan da ake yi nan ba wai turnuwa ba ne da yake wada bi da yake pool biyu ne a Kamaru na Premier Division, don Shaka Club Shaka Pool akwai Premier da Division, yanzu an wasa ya an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai representan Kamaru a waje. To bol da aka yi abin da zan ce bol ya yi kyau saboda yau shekara 16 muna da ekip ɗayan da yake dominan football a Kamaru shine Cotton Football da Garuwa, su suka fito champion kuma wallahi Eto ya gyara komai. Premier dai ya samu kuɗi jaka miliyan 50, Deuxième ya samu 25, da Troisième, Canon da Quatrième sun samu miliyan 10-10. To a don kuwa wallahi yanzu muna jin daɗin wasan Kamaru, da kuma an yi ma taro na meilleur joueur in Kamaru wanda aka ba da Ballon d'Or ma duk yau a madadin Eto, tun da muke a Kamaru ba taɓa yin wannan gasa ba.
Masu magana dai suna cewa ba a san mafito ba sai miya ya kare. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
A yau Juma'a, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta cewa babu wasu sabbin jiragen ruwa da aka yi wa rajista tun ranar 26 ga watan Yuni a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsi daga cikin tekun Bahar Aswad lafiya. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya shaida wa manema labarai cewa muna kira ga ɓangarorin da su dage wajen ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci iyaye da su riƙe matasansu a gida domin kwantar da tarzoma kan kisan da 'yan sanda suka yi wa wani direba ɗan shekaru 17 da aka yi wato da ya yi sanadiyar mutuwarsa bayan ganawa har su biyu game da batun tare da manyan ministoci. Macron ya kuma ba da shawarar katse kafofin sada zumunta, inda ya faɗa a yau Juma'a cewa shafukan sada zumunta suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa tarzomar. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗa jiya Alhamis cewa ta sa baki wajen ganin an sako sojojin Sudan su 125 da ke hannun dakarun 'yan sa-kai na RSF. Shugaban tawagar ICRC a Sudan, Jean Christopher Sandoz, ya ce wannan kyakkyawan mataki na nufin iyalai za su yi bikin sallar layya tare da iyalansu. Ya kamata ya kuma ƙara da cewa za su ci gaba da zama cikin shiri domin shiga tsakani a duk lokacin da ɓangarorin da ke rikici da juna suka nema. A yau Juma'a ne ake sa ran tsohon shugaban ƙasar Brazil da ke kudu da Amurka Jair Bolsonaro zai san makomarsa a siyasance. Babbar kotun sauraron ƙararrakin zaɓe na tuhumar Bolsonaro kan zarge-zargen amfani da ƙarfin ikonsa na shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lazarus Gresham da kuma engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'al Masi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.